Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Idan ba a manta ba dai sama da shekara ɗaya kenan da ‘yan ta’adda suka afka ma makarantar sakandare ta Bethel Baptist ta kwana da ke Kaduna suka yi gaba da ɗalibai 120. A watannin baya can kuma kahohin yaɗa labarai suka sake haɗa ma duniya cewa an saki duka ɗaliban banda ɗaya kawai mai suna Treasure Ayuba, mai shekaru 12 a lokacin da aka kama su. Wanda wai shi ne ya ce ba zai koma gida ba, ya gwammace ya zaman shi da ‘yan ta’addar. Saboda haka ne a kwanakin baya mataimakin editan Daily Trust Abdulaziz ya yi tattaki zuwa mahuta a jihar Kaduna don ganawa da iyayen yaran a gidansu. Ku biyo shirin namu kuma ku kasance tare da mu. Mataimakin editan Daily Trust Abdulaziz ya tattauna da Janet Peter, mahaihiyar Treasure Ayuba da kuma kakashi mai suna Mary Peter. To bari mu fara da mahaihiyar wadda har yanzu tana cikin damuwa da kuma kewar ɗanta.
Me ne kike tunawa game da yaronki Treasure?
Ina tuna da abubuwa da yawa. Saboda in ka gani ka gan Treasure, kamani na ne. Lokacin da aka doke su, na karye kafa, na samu hasari. Kuma kafin lokacin da muna kan shiri yanda zai je makaranta, na gama daga Bethel ɗin ne. So abin da ya sa kenan na ce bari in kai shi saboda na san makarantar na da kokari. Kuma a cikin kan shiryawa ɗin aka kidnapping sister na a forestry. Ni ma na gama daga wurin kenan kafin wannan abin ya faru. To cikin process ɗin ne na zo na samu hasari. To da sati uku sai aka kidnapping sister na, ban ma fara tashi ma daga gudu ba. So Treasure yakan zo a duk cikin shiri din ya zo yi mun wanki ya gyara mun kaya komai da komai yana yi mun har ce mishi yanzu da wani lokaci har yi mun ayon in ce to ni ba wuri ne zan je ba ma yana mun ayon ya ce mu eh ko da ma ya ne dai sa kaya din shi dai baya so da ya gani dai inda ina zama a wuri daya ina nan dai a cikin rashin kula.
To ita ma kakar Treasure Ayuba wato Mary Peter ta shaƙu sosai da jikan nata kamar yadda za ku ji a bayanin da ta yi ma Abdulaziz.
So muna ga abin kamar na sati diya ne gashi yanzu na ya wuce shekara diya kuma ba mu same shi da soki ba kuma cikin rashin jin soki din muna jin maganganu da suna biyo baya ba ma samu maganganu da zai karfafa mu sai da maganganu da yana sake samu muna da kasa amma ni maganganu da ake fada din nan ban yarda da maganan nan ba. Domin yaro mai shekara 12 an yi mishi birthday din shi ran Juma'a aka kai mishi wannan cake nashi ran Saturday ran Sunday shine aka kwace su. Ya za a ce yaro kamar haka za a ce ni a nake nan a mu family din da muka san da cewa akwai abin da yake faruwa a ƙasa. Yaro mai shekara 12 an zo doke shi ne dole a cikin makaranta an tafi da shi daji ba wai yaron nan ne ya taka da kafan shi ya ce yana so ya je joining wajen nan ba. To in ma haka ne da gaskiya sai a san akwai abin da yake faruwa sai a yi addu'a a taimaki mu da addu'a amma magana da yake faruwa daban ne wanda ni kuma ban tabbatar da cewa yaron nan shine yake je ba tunda idanun mu baya kallo wanda suke faɗa din ba su je wajen ba ko sun je wajen kuwa da abin da yake cikin zuciyar shi tunda shi wanda yake kokarin da cewa shine shugaban makaranta din yayi nashi kokarin yanda yace yayi amma kokarin bai yi ba me yasa nace kokarin bai yi ba. Tunda abin da ya faru da sauran suka fita kuma ya yi alkawali da cewa yaran nan domin an ce za a yi Thanksgiving sai daga bayan ce tunda yaran ba su dawo duka ba ba za a yi ba sai yaran nan sun dawo duka kuma shi ya ce ya yi alkawali amma da aka dawo duka an rage gudadiyan nan sai chapter ya kulle wajen addu'o'in ma domin an keɓe rana na addu'o'i baya zuwa wajen. Allah ne ya san dalilin zaman yaran nan a daji domin ni ban gaskiya na kenan da ka gani ina tafiya wannan. Ina karfafa kaina da kaina domin Allah ya san dalilin akwai abin da zai gagare Allah a ce yara 120 guda biya ne zai gagare Allah. Allah ya san dalilin da ya bar yaron nan kadai a dajin nan amma kuma masu maganganun da ba su taimake mu da addu'a ba suna bashe mu suna bashe karamin yaron nan mai shekara 12 ni na ba da gaskiya yaron nan zai dawo ni rana kuma lokacin da yaron nan zai dawo za a ji an yi labari su za su sha kunya ni annawa ban gaskiyan kenan za su sha kunya yaron nan zai dawo ban da alakin kowa kuma yaron nan ba shi da alakin kowa yaron mai shekara 12 me zai samu a daji wanda ba ya samu a gida ma ka juya ma yaron nan zuciya ne ya kamata duniya su taimake mu da addu'a ba su riga yi mana ba'a ba ba su riga hana mu kwancin zuciya domin mukaci kalma guda daya ya kan dame mu
musu da kintuna yaron nan me yake nan tunawa game da yaron nan
barkate abubuwa barkate yaron nan yana taimake ni yaron nan ba yaro ne kawai ba sunan shi treasure wanda ya san mini treasure ya gan shi a wajen yaron nan na ba da gaskiya Allah na da nake roka kullun ciki addu'a nake ban zo na ba fa na yi addu'a nan ko ina ne nake shiga addu'a saboda addu'a ina so yaron nan ya dawo kuma na ba da gaskiya Allah da nake roka zai ba taba ba ni kunya fa wanda suke ji na so same papa je na je wajen saboda ni same shi mutane suna zuwa wajen Jeremiah Mesila wanda abu ya faru da su kaman haka su samu ceto na je ban taba same shi ba amma duk wanda zai ga fuska na ya je giya mishi ya muni addu'a ba wai addu'a da ana yana bai je ba yayi ba zan taba ya hankura ba sai na addu'a na ga abin da Allah ya yi mun ba zan taba bar Allah ba na rike kafan Allah sanadiyan yaro na ya sake sa ni na san Allah na sake san Allah na ba da gaskiya in dai yaron nan baya so ya dawo ne akwai abin da ya faru ne da ya sa yaron nan baya dawo kuma ido shi zai bude in kuma wani ne ya rike shi saboda a ringa samu ana cin kudi a kai yanda nan hawaye wannan sai mutun shi ma ya hawaye dan mu yi magana wai kidnappers banda mu ma karan kanmu kidnappers na juna ne a cikin gari wanda ya ci kudin yaro na bai taimake ni ba jama'a sun tara kudi sun bayar saboda yaron nan ya fita na ma sunan da yake ba yaron nan ni gwamnati ce fa kuma na san kaina kukan da nake wannan wani rana za ku yi mamaki wannan hawan da nake fada zai zama min na dariya kuma duk wanda suka sa ni hawaye dinnan ubangijin Allah na Allah da na rike kafan shi kai yaron nan ba karami yaro bane shi yasa an rike mini yaro a daji dan kuma ni bazan bari ba yaro na zai dawo jika na zai dawo in dai jini na ne ko ba jima ko da badadewa na damka shi hannun Allah ba da karfi na ba amma Allah da nake rike ina rike kafan shi kullu jika na zai da amma roko na ga jama'a ina roke su wannan kalmomin da suna bude baki suna fada haka kansu lokal lana su sama kansu in za su ya su taimake mu da addu'a su taimake mu da addu'a yaron ne ya da amma in dai sun ce wai ya zama musu abin da za su muni dariya ne to su zo na su jira na suna zuwa ba ni zan aika ba fa sakamakon abin da suke muni Allah zai saka mu na gode muku da zuwa domin yanda ba mu samu mun fada zuciyar mu haka ba kullun abin yana bata mana rai kowane ranar Allah ko muna cikin farin ciki ne abu da sai mu zo mu tuna tun shekarun jiya ce sai juye sai kira sunan shi
yana wani class
din je su annako bai yi tumonta wajen ba da zuwa makantar ba ranar Allah guda da yanda ba zan tuna ba don shine farkon jika na na san wahalar da nayi da yaron nan tun yana ciki na san wahalar da nayi kuma haka da an haife yaron nan nayi fama ciwo tun yana karami na fuskanci abubuwa da yawa kan yaron nan shi yasa abun ya taba ni ina jin ko maman ta dai haife min yaron nan ne amma ni ne yaron nan jiki na ya hada da shi yasa yanda ban gaskiya na ba da gaskiya Allah zai damu da yaron nan tunda ba shi ne ya taka kafan shi ya je ya hada kan shi da su ba an zo doke shi da karfi ne inda tun daga farko da an fara jin kalmomi dinan haka ai shi ya kamata a yi kokari a ce wai bari a ga yanda za a fitar da wannan yaro a hannun wayannan mutane
ne kuka yi magana da su
mun yi wajen wata biyu ko ya fi da ba mu sake magana da shi ba amma ni kuwa ina ne ni na ba da gaskiya yaron nan yana da rai Allah na zai rufe yaron nan tun da ba shi ne ya taka kafan shi ya shiga dajin nan wai ya je ni ma ya shiga kungiyar nan ba an kai shi dole ne ko da mene ya faru a wajen ni na san Allah na zai mini Allah na zai kawo mini jika na zai damu da jika na ni ina roke Allah ya saukar da ya dawo da yaron nan masu magana su sha kunya su ji daga bakin shi na wake nan
ina ko ka mama inda ta antanci ne yanzu ba zai dore ba ina ko ka baba inda ko ka mama inda
Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Radio Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1. Mun yi kokarin samun karin bayani akan lamarin wannan yaro Treasure Ayuba domin mu ji halin da ake ciki yanzu haka da kuma irin kokarin da ake yi na neman kubutar da shi, inda muka tuntubi mawallahin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu dan Iyan Fika, ko yana da masaniya akan wannan batu, ganin yadda yake sadaukar da kai wajen kubutar da waɗanda ƴan ta'adda ke kamawa. Sai ya ba mu lambar wayar Rabaran Joseph Hayab, shugaban kungiyar Kristocin Najeriya kan reshen jihar Kaduna, yace mu tuntube shi tunda shine ke bibiyar lamarin wannan yaro Treasure Ayuba. To sai dai mun yi ta kiran lambar wayar Rabaran tare da tura sakon karta kwana, amma Allah bai nihe mu da samun shi ba. Daga nan sai muka nemi masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsu, shugaban kamfanin hadaka na Eagle Integrated Security and Logistics, domin mu ji abinda zai ce game da yadda aka yi duka ɗaliban makarantar Bethel Baptist suka koma gida banda Treasure Ayuba. Muka ƙara da tambayar cewa a ganin shi ko meye dalilin da yasa yaron nan ke daji har yanzu tare da ƴan ta'addar.
Alhaji Halima, dalilai da yawa na iya zama dalilin da yasa ba a saki wannan yaro guda ɗaya na Bethel School dake Kaduna ba. A cikin dalilan kuwa su ne, na farko akwai alamun cewar watakila yaron yana da wata basira da nutsuwa da yasa ya iya bayyana waɗansu bayanai na sirri waɗanda suke da alaƙa da abubuwan da suke faruwa. Abu na farko kenan. Abu na biyu, tana iya yiwuwa akwai wato su iyayen yaron akwai wasu kalmomi waɗanda suka iya yi yayin tattaunawa da su waɗanda suke garkuwa da su wanda suka sace su a wannan makarantar ko wanda suke rike da su. Abinda yasa na ce wanda suka sace su ko wanda suke rike da su, kamar yadda na sha faɗa, wato dajin yanzu ana kasuwanci wanda zai ɗauka a gari daban wanda kuma zai rike daban wani lokaci. Tana iya wanda ya ɗauka ya je yana ƙoƙarin tattaunawa da iyaye da iyali dan karɓan kuɗin fansa, kuma ya zama ba a bada kuɗin fansa akan lokaci ba, yana sauri sai ya saida wa wani ko ya jingina wa wani ya karɓa rabon shi kuma ya yi gaba. To dalili na uku, wato ita kanta hukumar makarantar tana iya yiwuwa akwai wata rawa da ta taka wacce ta janyo dalilin alaƙa da ta sa aka kasa fitar da wannan yaro. Sannan abu na hudu, watakila yaron ya bayyana cewar yana da wata basira ta musamman wacce ta shafi yanayin aiwatar da al'amura, musamman amfani da makamai, watakila wanda ya burge su suke ganin cewa bai kamata su bar shi tafi ba, yana da wata basira da zai ci gaba da taimaka musu tunda babu wani abu da ya fito a fili bayane akan dalilin da yasa wato ba su sake shi ba.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed da mataimakin editan Daily Trust Abdulaziz Abdulaziz da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimaroke sallama da ku huta lahiya.